This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Sauraro, assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballa ne tare da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin da wannan safiya ta Asabar. Bayan labaran duniya za mu kawo muku shirin a bari ya huce, amma kafin nan sai a gyara zama saurari labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da wannan safiya ga kuma cikakkun labaran duniya tare da ni Murtala Faruk Sanyinna. Masu hasashen yanayi a cibiyar kula da guguwa ta ƙasa sun fada da yammacin jiya Juma'a cewa ana saran iska mai karfi da tsananin hadari da ambaliyar ruwa mai hatsarin gaske na guguwar Ernesto za su soma kan Bermuda nan ba da jimawa ba. Masu hasashen yanayin sun ce rukuni na biyu na guguwar yana daɗa matsawa gaba tare da ɗan sauyi a karfinsa, kuma ya ci gaba da karfin tafiyar iska a kilomita 155 a kowace sa'a. Ana saran tsakiyar guguwar ta Ernesto za ta wuce kusa da Bermuda safiyar yau Asabar, in ji cibiyar kula da guguwa ta ƙasa. A rahoton ƙarshe, guguwar ta Ernesto tana da tsawon kilomita 150 a kudancin kudu maso yammacin Bermuda, kuma tana miƙawa zuwa arewa maso gabas akan kilomita 20 a kowace sa'a. Hukumomin ƙasar Amurka sun ce yawan kama mutanen da ke ƙetare kan iyaka ba bisa ƙa'ida ba daga Mexico ya ragu da kashi 33 a watan Yuli zuwa mataki mafi ƙaranci tun watan Satumban shekara ta 2020 sakamakon dakatar da shirin ba da mafaka na wani ɗan lokaci. Hukumar Kwastam da ta kare kan iyakoki ta ce jami'ai sun kama mutane 56,408 a watan da ya gabata, adadin da ya rage daga mutane 83,536 da aka kama a watan Yuni. An dakatar da shirin ba da mafaka a kan iyaka a ranar 5 ga watan Yuni saboda kamun da aka yi na masu ƙetarawa ba bisa ka'ida ba da ya kai mataki mafi girma na 2,500 a rana. Duk da yake rashin jiragen jigilar mutanen ya hana hukumomin ta sake rasu kowa da kowansu, hakan ya biyo bayan raguwar da aka samu a farkon wannan shekara wanda ake dangantawa da mahukuntan Mexico da suka ƙara tsaurar matakan tsaro a kan iyakokinsu. A jiya Juma'a, China ta gargaɗi Japan kan cewa ta kuka da kanta idan har ta yi katsalandan ga shirin da Beijing take da shi game da Taiwan, tsibiri mai cin gashin kansa wanda Beijing ɗin ta ɗauka a matsayin lardinta da ya ɓalle, wanda kuma dole ne wata rana ya sake haɗewa da babban yankin koda ko ta ƙarfin tone idan hakan ta kama. Ofishin jakadancin China da ke Tokyo shi ne ya bada wannan gargaɗin bayan wata ziyara da wasu gungun 'yan majalisar dokokin Japan suka kai a ƙasar Taiwan a wannan makon, ciki har da tsohon ministan tsaro Shigeru Ishiba, ɗan takarar da ake hasashen zai iya zama prime minister ƙasar nan gaba. Ishiba, ɗan jam'iyyar Liberal Democratic Party, ya ce shugaban ƙasar Taiwan Lai Shin-te da Japan suna da ra'ayi ɗaya na wanzar da zaman lafiya a mashigin Taiwan ta hanyar ƙara tsayin daka da turjiya kan ta'addancin ƙasar China. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. Akalla fursunoni 11 ne suka mutu sakamakon hargitsin fasa gidan yari jiya Juma'a a birnin St. Mark da ke gabar tekun Haiti, kamar yadda hukumomin ƙasar suka bayyana. Jami'in shigar da ƙara na jihar Vincent Francois ya shaidawa kamfanin dillancin labarai na Reuters cewa an shawo kan lamarin, amma kuma sakamakon da ya haifar yana da munin gaske. Ya ce an kona dukkanin dakunan kwanan 'yan sanda, an kona dakunan adana kayan tarihi da takardun bayanai. Wani jami'in karamar hukumar ya ce rikicin ya biyo ne bayan wata zanga-zangar nuna fushin fursunonin kan yanayin zaman gidan yarin da a cewarsa ya hada da karancin abinci da rashin lafiya. Jaridar Le Nouveliste ta kasar ta rawaito cewa jami'an gidan yarin suna yajin aiki da neman a kirkita yanayin aikin su a lokacin da aka fasa gidan yarin a jiya Juma'a. Yayin da rikici ke daɗa mamaye yankin gabas ta tsakiya, mutane na ƙara samun arziki a Dubai. Tattalin arzikin ƙasar ta hamada yana ci gaba da haɓaka tare da yawon buɗe ido da manyan gine-gine, yayin da take a matsayin mafaka a yankin da ke daga rikicewa bayan kashe shugaban Hamas Ismail Haniyeh a Iran. Zan Joshinge, babban jami'in kula da gidaje, ya shaidawa kamfanin dillancin labarai na Associated Press cewa Dubai na cikin wani yanayi na musamman. mun kasance masu cin gajiyar rikicin yankin kyakkyawa da mummuna. Dubai na da dan tarihi na cin gajiyar rikice-rikice a yankin a fakaice a duk lokacin da hamshaka attajirai suka shiga fargabar tashin hankali. Birnin yana samar musu da kwanciyar hankali da karancin haraji da kuma tsarin biza mai saukin gaske. Rikicin na yanzu ya sanya Dubai ta sake amfani da damar domin samun riba kamar yadda ta yi a lokacin annobar COVID-19 da kuma mamayar Russia a Ukraine.
Labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai a gyara zama domin jin shirinmu na gaba.
Masu saurare assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu kuma da sake saduwa da ku a wani sabon shirin a bari ya huce
wanda masu iya magana kan ce shike kawo da rabon wani
Assalamu alaikum barkamu da asuba da fatar an waye gari lafiya da san yana an tashi lafiya
lafiya kallon malama Grace da fatar an waye gari yau asabar din nan lafiya
lafiya law wannan mako na ruwa ne wannan ruwan da aka yi da anesa dai aka yi wannan guguwa mai tafi da ruwa amma kuma mu ma mun ji ta ko ina mun ji ta kwana nawa ana ta maka ruwa na sanyi na amma akwai wani abin da ya ban mamaki
gaskiya ne dan ko Najeriya ma an maka su sosai a wannan makon
ashe ruwan nan ya kai har ko ina ya rutsa duniya
a tsayakin san da ba a karin maganan Bahaushe shi ne yace hadarin dare gama duniya
haka ne to na sani na akwai abin da ke ban mamaki da ruwan kasar nan ka ga mu in aka dade ana ruwa in ka je gonaki zaka ga ko ina ya jika sosai ko to amma kai da yake ba manomi bane a kasar ga na sani na wata ran sai ka zo tukunna ka gani zaka fahimci abin da nake gaya maka ka ga dai kwanakin nan da aka shafe ana ta ruwa na sanyi na amma ka ga da yake ina da gonaki furanni da yawa ni dai ita ce gonatawa to da na ga an yi ruwa ni wani lokacin ma ana cikin ruwan nan dan dai mai tan wai shuka fulawa kara ya taimaka maka da ban ruwa ta tafi zan je ina tona yanzu dai kafin baro gida jiya je kafin shigo office ana cikin ruwan nan na fita wai zan je in gasa wadansu yan furanni da naga sun fara fitowa nace kakarsu ta yanke saka ina tonawa na ga kasa kasa turbaya na ga maka dai duk kwanakin nan da aka yi ana ce to ina ruwan nan ke tafiya ne sai ka ce wani
wallahi ne ma abin yana ban mamaki tunda kin ga yacciya wanda ke ga filin irin filin gidaje take ga tana kone ana dan ruwan nan amma saboda kaman bai ishe ta ba
saboda ruwan kawai bin kasa yake ya tafi bai shiga kasa wannan abin yana ban mamaki to ba na san yinda babin gaishe-gaishe da wannan gaisuwa shi tirashin jajjebe da ya aiko mana da yake aiko mana da buhunan labarai sai iyalan shi suka ce wai dan ana zanga wai su ma za su zanga-zanga akan cewa ina ta gaida mata ba su ji na gaishe su ba saboda haka yau gaisuwa ta musamman kafin mu kai
da haka kada su yi zanga-zanga
yawwa kaci zanga-zanga amma mu ka san ni amarya nika na sanyina mun yi sabon ango
amarya kike ba nik ba kika ba kike da Allah baki yasa kwatan kin nan baki
ko kai ai sai da nace a ta nike na dan a she ba na
wannan ce amarya nike
gaba ke na yaushe zan sauke karatu ke na wannan na sanyina abun ba
to shine ai to
ashe ba kai dai baka da kokari to amarya nike ta Muhammadu yawa to amarya nike ta Muhammadu ka san abokiyar aiki mu Zara
a kristiana
eh ta mu kaiwa eh yawa to tana muna tai abokiyar aiki mu Zara da iyali baki daya a nan Amurka da gida Najeriya murna wannan karuwa da aka samu Allah ya raya Muhammadu Allah ya ba su cikakken lafiya da karfin jiki
to amin summa alim malama grace
to bari mu ka gaisuwar ga su kawaye na Hajiya Fatima da aka fi sani da Indo da kuma Hawwa'u matan Shehu Abdullahi Jegebe ina kuma mika gaisuwar fata alheri da sada zumunci ga uba fanshin direban trailer a kamfanin siminti na garin ku na sanyin nan Sokoto Cement ko
au kare da gaske
to muna godiya da sada zumunci to sai kuma gaisuwar fata alheri da sada zumunci zuwa ga liman badamasi limamin masallacin Juma'a na biyu kauren na moda da Khalifa Atiku Abubakar mai suna sai Alhaji Ibrahim Shamakin Zamfara da Dr. Nafi'u mai maganin ido kaurin na moda sai Abdullahi mai shayi bakin kasuwa da Honorable Hafizu Balarabe Gusau sai Usaini dan gote karasuwa da Alhaji Mele Yusufari sai Malam Abu Kaura mutum abin tsoro ne haka sai kuma Hassan ko host ne dan dai yadda ake rubuta doki da turanci haka rubutun yake to Allah ya sa haka yake ne wai hoto kauren na boda da Ismail Ibrahim manager da Malam Nura Bala da daukacin masu sauraron abari ya huce baki daya. Gaisuwar fata alheri da sada zumunci zuwa ga Buba mai Goro Gashuwa da Adam A Adam Gashuwa sai Kinunu Sani Yunusari da Usaini Dangote Karasuwa sai Badamasi Aliyu Rijiyar Lemu da Mustafa G9 da Maturu sai sai ba na Merini da Maturu da ba mai yakuwa da Mustafa mai kaya da Mustafa mai kaya miya Gashuwa da Garba Sabi da Garba Sabiola Gashuwa sai Garba na kwallo a Jaura da Alhaji Gambo Ringin mai yankin da Alhaji Gambo Ringin mai yankan farce da Yusuf Dahiru da fatan an tashi lafiya
to amin suma amin malama gare to bari kuma mu kara isar da sakon gaisuwa da fata alkhairi ta filin abar ya wuce zuwa ga Isa Lawan Girgir magajin garin Girgir a jihar Yobe Nigeria da kuma Alhaji Muktar Yarima sarkin telolin sarkin tika a Fatoscom da kuma Alhaji Gambo Ringin mai yankan farce gaisuwa da Alhaji Hamisu mai kayaniya gaisuwa da Alhaji Isa na Alhaji Bra Girgir da Alhaji Adamu Indi Girgir da Alhaji Yawo Abdulrazak Buniyadi sai shugaba Laraba Deba mai abinci Potescom da kuma shugaba Laraba mai fura Potescom wata gaisuwar zuwa ga Hamidu Kalalabuwa a babbar bare jihar Difa da Yahaya Dannu Azari jihar Bauchi da Muhammadu my friend Babu Gudu da kuma Maccu direban keke Lago sai Alhaji Amadu Kakkai sarkin fatar Katagun da Talban Darajiya da nan Mairo Umar Makira sai kuma Alhaji Dada sarkin Power jiyan Katagum da Baba Uba mai baki babbar tashar Azare sai Ali Auta kafin Telwa da Comrade Ahmad Afansi Bajuga gaisuwa da fata alkhairi zuwa ga Muhammad to Mahmud Salihu kauran namo da jihar Zamfara da Badamasi Maman Abdul Samad da Abdul Samad Muhammad Salihu da kuma engineer Sanusi Nasiru baban Affan sai Yunusa Tanko Bani Imbaka da Abdullahi mai shayi bakin kasuwa kauran namoda da kuma Nafi'u mai maganin ido kauran namoda da Liman Sani Dingire mai walda kauran namoda da kuma Lawal Hambali dan Silba a jihar Sokoto dake arewa maso yammacin Najeriya da fatan dukkan su za su yi karshen mako lafiya ina ganin a yau duk da yake kamar yadda muka faɗa da farko muna da labarai daga Najengebe to amma ina gani akwai wani abin da ya faru nan Amurka ya kamata ki bawa masu sauraron mu labari
wani dattijan alkali ne wanda a kwanan baya ba mun ba da labarin shi da wani ya je wai ya an kai shi kara ne an kama shi ne akan yana tuka mota lasisin ya mutu yana tuka mota ka san nan baka tuka mota
ai dole ne
ko yawa
ai nan babban laifi ne dan gidan yare zaka je kai ba wani tara
haka da register mota da me in dai ta mutu to wannan mota sai dai ka faka ta to shi ke dan wanda aka sai aka kama shi na yana tuka mota da lasisi ya mutu shi kenan da aka kawo shi gaban alkali sai aka sa ranar da yake ana cikin lokacin corona nan loto loto akwai wadansu kararrakin da za a saurara ta video to sai aka sa ranar da za a saurari wannan karar sai ana magana sai alkali ya ga kamar yana cikin mota sai ya ce miki wane a cikin mota kake ne sai ya ce a dan dakata min nan na kusa kawo inda zan yi parking
ya kara laifi
sai alkali ya bude baki ya ce zaka cikin tuki mota kake sai ya ce sai ya fahimci abin da
ya fahimci ai ka saba
aha gashi nan ga a cikin video bayan da zaka to shikenan sai alkali yace to daga inda yake nan za a dauko shi sai kurkuku domin
ya rena kurkuku
ya saka ce ba ma wannan sauraron karan ba za a yi ta kana waje ba
a gaskiya kam
to sai aka sake wani wannan alkalin aka sake wani yau na sanyi na jiya wannan kuma shi nashi irin ka ratsa filin wani ba izini abinda suke kira trespassing din nan ba ka shiga gonan wani ba wurin da bai kamata ka shiga ba shi lafi kenan to shi takadarin wai dan ya nuna wai irin yi ma kotu tsayayya da aka kawo shi gaban wannan alkalin kuma sai alkali ya tambaye shi tunda aka tambaye shi wai menene lambar shiga lamba da ya rubuta a lokacin da aka kama shi sai ya ce wannan lambar ba tawa bace in kun kira ma ba wanda zai ansa sai aka ce to ina ya bada email address din shi sai ya ce shi ba shi da email sai alkalin ya ce to tunda haka ne gashi an saka ranar da za a yi kurkusa yana bukatar wai shi ba yanda za a same shi ko kuma a iya ba shi sai dai ta hanyar waya sai ta waya a gidan waya kai post office
to
sai alkali ya ce to tunda dai haka ne bari ya dan daga mishi kafa ya ba da lokacin da duk yadda aka yi wannan wasiƙa za ta kai kanshi
za ta isa
shi yake dawa shi rigimar shi akan cewa tunda shi ba ma nan jihar yake ba tunda an ce ya shigo jihar kuma zan fice muku to sai alkali ya ce ba haka za a yi ba sauraron karar nan to an dage ta zuwa lokaci kaza dan a baka lokaci tunda baka da waya baka da email bayan da za a abin nan sai an aika maka da sako ta waya sai aka ce to an kara maka lokaci to shi wannan abin bai mishi dadi ba sai zagi sai alkali ya ce mishi menene ya ce to kai menene ake cewa contempt of court
ya rena kotu
to ka yace to ka rena kotu an baka na yanke maka daurin kwanaki 93 a gidan yari sai kara wannan zagin sai alkali yace an na kara maka 93 ya kara zagin har gari yace na kara maka kwanaki 93 ana sai wannan din sai da ya tashi da kwanaki 400 to kaga ya wuce shekara bayan kanta ba inda za shi
a gaskiya ba ko kai ga laifin da ya sa ma ya zo kotu ba har ya tare
wannan ko kai laifin da ya kawo shi kotu ba to ka san nan kasan wannan sai iko Allah sai wannan
ta sai yayi shi ba sai yayi shi ai shikenan kuma ta riga ya
ashe aka gane kuskure ga wannan shi ita ce hukuma to kaga nan a cikin yan kwanakin nan muna maganan kare wannan dokar kare hakokin kananan yaran nan dai waɗanda muke bangara kai suna cewa to a kotun ma kwata kwata ba ba ambata shi ne ko kuma ma in an je ma ba sani to ga inda ake doka
gaskiya ka
niki ke tike na
alhamdulillah
na ga gaga dai da ma muna da wani muna da buhun labarai da ba da an yi belin ka
ai gaskiya ka an yi belin
tirakin jagebe alhassan abdullahi dama ya aiko da labarai to muna yana nan yana so bashin su muna nan muna so bashi
a insha Allah mako mai zuwa za a yi mu da su
da yanzu a madadin
Murtala Faruk Sanyinna
alheri yake muku fata alheri da kuma fata Allah ba mu lafiya da zaman lafiya da abin da lafiya za ta ci da alheri
Shirin da zuwar muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC yanzu a madadin waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Julie Leathers Gresham da ta daidaita mana sauki da ba da umarni ni Muhammad Hafiz Baballe ke cewa ku ni lafiya.